بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم لهدي شاهدوا قوات رمضان باين هجرنا زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكرا دهو ديا دهي هدو دا أربعين وان دي 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 دا شاترا قوات مزيار shekara ta 2019. Wani bawan Allah yana tambaya dangane da darasin da ya gabata cewa shin Annabi Nuhu da Annabi Lutu alayhi salam tare suke ala saboda kitar da aka kawo na matar Annabi Nuhu da kuma matar Annabi Lutu alayhi salam yake ganin kaman ko zamani daya ne suka yi da Annabi Nuhu da Annabi Lutu. Annabi Nuhu da Annabi Lutu ba su yi zamani daya ba, ba ma su yi kusa da zamani daya a tsakaninsu ba. Annabi Nuhu ya fara zuwa ya yi zamani shi ya wuce, daga baya kuma bayan annabawa da yawa sun gabata Annabi Lutu alayhi salam shi ma aka aiko shi zuwa ga mutanen shi. Annabi Lutu ya yi zamani ne daidai da Annabi Ibrahim alayhi salam, da aka lokacin Annabi Ibrahim a lokacin ne akwai Annabi Lutu, illa ne Annabi Lutu garin da yake daban da garin da Annabi Ibrahim alayhi salam yake. Shi ya sa lokacin da mala’iku suka zo wurin Annabi Ibrahim suka yi gaisa da shi suke faɗa mai cewa inna mursiluna ala ahli hadhihi alqarya, cewa an aiko su ne zuwa ga alqaryar mutanen alqaryar Annabi Lutu alayhi salam. Har Annabi Ibrahim yake ce musu inna fiha lutan, ma'ana da suka ce sun zo su halakar da garin ne yake faɗa musu akwai fa Lut a cikin wannan garin, da aka shi baya cikin waɗannan mutanen, mutumin kirki ne, bawan Allah ne. Suke cewa nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu, mun fi ka sanin waɗanda suke cikin garin suwaye za a kuɓutar kuma suwaye za a halakar. Da aka shi ya yi zamani ne da Annabi Ibrahim alayhi salam. Annabi Nuhu zamani shi yana baya sosai da tazara ne yawa. Sannan yana tambayar cewa ruwan tufana da aka halakar da mutanen Annabi Nuhu alayhi salam shin ya shafi dukkan mutanen duniya ne ko kuma iyaka su mutanen Annabi Nuhu, garin Annabi Nuhu kawai? Lokacin da aka yi ruwan tufana ya game duka ko ina a duniya gaba daya, ya shafi ko'ina. Shi ya sa ya zama asalin mutanen da suke duniya gaba ɗaya dama su ne waɗannan mutanen da suke tare da Annabi Nuhu. Duniya ba ta riga ta faɗaɗa ba. Iyakacin wannan al'ummar da Annabi Nuhu yake tare da su, su kaɗai ne mutanen duniya. Babu wasu garuruwa daban ko wasu ƙasashe, domin ba a yi daɗe ba tsakanin Annabi Adam alayhi salam zuwa Annabi Nuhu. Tazarar ba mai tsawo ce sosai ba, ƙarni goma ne tsakanin Annabi Nuhu da tsakanin Annabi Adam zuwa Annabi Nuhu. daga karni goma ne tsakanin su kamar yadda Ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa daga duk wannan karnin daga annabi Adam har zuwa annabi Nuhu duka ana kan tauhidi da addini da bautar Allah tsantsa ba a samu wani shirka da wani abu na kauce ma addinin Allah ba sai da aka zo zamanin annabi Nuhu sannan shirka ta shigo sannan aka aiko annabi Nuhu daga kafin aiko annabi Nuhu duka mutane suna kan fitra ne suna kan tauhidi da bautar Allah kadai da aka lokacin da annabi Nuhu ya zo da suka kafirce sai Allah ya halakar da su gaba daya sai zama babu waɗanda suka rage a duniya sai waɗanda suke cikin jirgin ruwan annabi Nuhu su kadai ne mutanen duniya da suka rage amma duka kowa kowa da kowa ruwan tsufa na ya nitsar da shi ya halakar da shi a ciki shi ya sama bayan an kufutar da mutanen annabi Nuhu wanda suka yi imani da shi a cikin wannan jirgin ruwan sai ya zama zuriyar annabi Nuhu kadai su ne suka ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa mai da Allah ya ce wa ja'alna zurriyatahu humul baqi muka sanya zuriyar annabi Nuhu kadai su ne suka ci gaba da wanzuwa ba wani daga cikin mutanen wanda ya ci gaba da yin zuriya sai annabi Nuhu kawai da haka shi yasa ake ce ma annabi Nuhu abul bashariya hasani shi ne uban ɗan adam na biyu bayan annabi Adam domin bayan an gama a wannan ƙarnin an halakar da mutane zuriyar annabi Nuhu ce kawai ta ci gaba da yaduwa a duniya da haka duk wanda zuriyar shi ta tafi sai ta kai kan annabi Nuhu sannan ta sake yaduwa da haka annabi Nuhu shi ne uban ɗan adam na biyu da haka duk wanda ba su ba a cikin wannan jirgin ruwa kowa ya halaka da haka ruwan tsufa da ya gane duniya gaba daya domin Allah ya sifanta yanda abin ya kasance cewa fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir Allah ya bude kofofin ruwa ta sama ya bude kofofin ruwa ta kasa ruwa na fulfulowa ta kasa yana kuma zubowa ta sama da haka gaba daya sai ya mamaye ko'ina har lokacin da aka gama kaiwa zuwa lokacin da Allah ya kaddara Allah ya ce wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al-ma'u wa qudiya al-amru wa stawat 'ala al-judi Allah ya wahayi ga kasa cewa kasa ki tsotsa ruwan ki da kika kullo da shi ita kuma sama ta kane ta daina zubar da ruwan haka da haka karshen al'amarin ya riga ya zo kenan da haka Allah ya tsayar da azabar a haka haka azabar mutanen annabi Nuhu ta gane duniya ne gaba daya tsakanin sauran al'ummomi kamar mutanen annabi Lot da Allah ya bada kissa su su garin ne gaba daya shi kadai garin Allah ya halaka aka dauki garin gaba daya daga sama zuwa kasa aka kifar da garin sannan aka yi musu ruwa na duwatsu na wuta daga sama daga kowanne ana musu gwargwadon azabar garin ba irin wannan ta annabi Nuhu alaihi salam da aka nitsar da duniya duka ba wallahu a'lam darasin da ya gabata mun kammala karatu a cikin suratu tahrim za mu tashi a suratu talaq
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
نعم سورة الطلاق شيني سونا وانا سورة تشهر لشي وانا عكسنت لشي الطلاق شيني سكي أنا كرنت لسونا سورة النساء القصرى كمان دي يزول عبد الله بن مسعود أسكن صحيح البخاري المسلم يتي كرن سوى أن سوكر سورة النساء القصرى bayan an saukar da sura bayan suratul baqara mana tazo a bayan suratul baqara yana kafa hujja da cewa ayoyin suratul baqara ba su shafe ayoyin suratul talaq ba daga sai kira ta da suna suratul nisa al usra mana karamar suratul nisa saboda matsala sai akan matsaloli hukunce hukunce da suka shafe al'amuran mata na saki da makamantansu da aka aka kira ta da suna suratul nisa'il qusra wannan surar kamar yadda sunanta ya nuna sura ce wadda ta kunshi bayani dangane da matsaloli na saki da kuma waɗansu daga cikin hukunce hukuncen sakin da kuma nuna girman hadarin keta waɗannan hukunce hukuncen na Allah dangane da al'amarin saki da irin ƙubar da Allah yake yi ga waɗanda suke keta dokokin Allah musamman irin waɗannan hukunce-hukuncen na al'amarin saki da komi da makamantansu sannan kuma da kyakkyawan sakamako da Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa ga waɗanda suka riƙe dokokin Allah suka bi shari'ar Allah suka yi aiki da ita a aikace ba su saba ma dokokin ba wannan shine muhimmin saƙon da wannan sura take ɗauke da shi sannan ta yi magana akan nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala saboda mutum ya ƙara jin cewa waɗannan hukunce-hukuncen da Allah ya sanya na al'amarin saki da makamantansu al'amari ne wanda ya zo daga wurin Ubangiji mai girma da haka ya kamata a kalli waɗannan iyakokin na Allah a girmama su kada su zama abin wasa a wurin mutane بسم الله الرحمن الرحيم سورة تفارة لسونا الله لرحمة ميزنقي الله يا أيها النبي يا كي ونن النبي ونجرى لكي تيه زواج من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بوان دوان نجرى صدق ونسا يا قباتا سورة تقباتا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك sai Allah ya ce idan talaqtumun nisa idan kuka saki mata anan da aka ce idan talaqtumun nisaa idan kuka saki mata ma'anar shi idan aradtum idan kuka yi nufin sakin mata ba ana nufin idan kuka saki matan ba ana nufin idan za ku saki matan wannan uslubin yana zuwa da yawa a cikin alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim idan ka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shedan wanda yake jefaffe ma'ana idan zaka karanta alqur'ani ka sai a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim to mun ba idan sai an karanta alqur'ani ake isti'aza to haka shi ma anan idza talaqtumun nisaa idan za ku saki mata ko kuma idan kun yi nufin sakin matanku a nan an fara magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sai ya ayyuhan nabiyyu a wurin khitab din kuma sai aka ce idza talaqtumun nisaa ake magana da al'umma gaba daya wanda yasa waɗansu malamai suka ce ya ayyuhan nabiyyu a nan an kira manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kira na musamman ya kai wannan annabi a matsayin shi na jagoran al'umma a matsayin shi na shugaba ga al'ummar gaba daya sai aka koma aka ci gaba da magana da al'ummar tunda an kira shugaban al'ummar sai aka koma aka maida maganar zuwa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki daya sai zama wannan kira ne ga manzon Allah amma kuma hukuncin ana magana ne dangane da manzon Allah da kuma al'ummar manzon Allah din gaba daya kuma hukunce da ake saukarwa ake kiran manzon Allah da su sun kasu kashi uku akwai hukuncin da za a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin wannan hukuncin ya kadaita da manzon Allah shi kadai babu wanda ya shiga wannan hukuncin sai manzon Allah shi kadai babu wani wanda ba shi ba da zai shiga akwai kuma kiran da za a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama ana nufin dukkan al'umma gaba daya da manzon Allah din da sauran al'umma kaman nan ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa akwai kuma kiran da za a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama al'umma kawai ake nufi banda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan hukuncin daga idan an kira manzon Allah zai iya daukan hukuncin shi ne shi khususiyya ta manzon Allah zai kuma iya yiwuwa hukunci ne wanda ya shafi al'ummar shi kawai bai shafe shi ba shi banda shi a ciki zai iya yiwuwa kuma hukunci ne wanda ya shafe shi da shi da al'ummar shi gaba daya kamar yadda yake anan daga Allah ya ce idan kuka yi nufin sakin mata فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ to kusace su a cikin iddar su lokacin da za ku sake su ku sake su a cikin idda abinda ake nufi da li'iddatihinna lamun anan ana nufin fi iddatihinna ku sake su a cikin iddar su me ake nufi da a sake su a cikin idda abinda ake nufi da sakin mata a cikin idda shine a sake su saki na sunna ba saki na bid'a ba domin saki ya kasu kashi biyu akwai at-talaqus sunni akwai at-talaqul bid'i akwai saki na sunna akwai saki na bid'a saki na bid'a shine a saki mace a cikin tsarki ba a cikin al'ada ba tana cikin tsarki sannan kuma ya zama tsarkin ba a sadu da ita a cikin wannan tsarkin ba to idan aka sake ta a wannan lokacin shine saki na sunna ya zama an sake ta tana cikin tsarki ba ta cikin al'ada sannan kuma ya zama a cikin tsarkin da take ciki ba a sadu da ita ba to wannan shine fa talliquhunna li'iddatihinna ku sake su a cikin iddar su ba'da a lokacin da zai yi wa a iya fara lissafin idda da shi shine saki na sunna wadansu kuma suna tsara wani kari daga cikin saki na sunna ya zama sakin an yi shi saki daya ne ba a yi shi saki sama da daya a lokaci daya ba suka ce wannan shine ake nufi da saki na sunna in ya hada waɗannan sharuɗan guda uku ya zama tana cikin tsarki ya zama ba a sadu da ita a cikin tsarkin ba ya zama kuma saki ne guda daya ba saki uku gaba daya a lokaci daya ba da haka idan an yi wannan an sake su da iddatihinna an sake su a cikin iddarsu wanda ake hani a kan shi a nan kuma kenan sai zama shi ne saki na bid'a shi ne zama an saki mata a cikin al'ada a lokacin tana cikin jinin al'ada ko kuma ba ta cikin jinin al'ada tana cikin tsarki amma an sadu da ita a cikin tsarkin ko kuma a'a an sadu da ita an sake ta ba ta cikin al'ada kuma ba a sadu da ita a cikin tsarkin ba amma an yi mata saki uku a lokaci daya suka ce wannan duka shine ake nufi da saki na bid'a wanda ba a so a yi saki a cikin shi amma idan an yi saki na bid'a ya tabbata ko bai tabbata ba jumhurin malamai sun tabbatar da cewa sakin bid'an ya tabbata za a lissafa shi a matsayin saki amma dai akwai zunubi akwai laifi a kan shi saboda ya yi saki wanda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga za a umarce shi ya dawo da matar da ya mata saki na bid'a sannan idan ta cika waɗannan sharuɗan na saki na sunna sannan ya sake sakinta sannan wancan sakin na bid'a kuma yana nan kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah ibn Umar Allah ya yarda da shi yake cewa ya saki matar shi a lokacin tana cikin al'ada sai Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga abinda Abdullahi yayi sai manzon Allah ya ce murhu falyuradiha, ka umarce shi ya dawo da ita. Idan ya dawo da ita, idan ta yi tsarki, sannan ta sace yin wata al'ada, sannan ta sace yin tsarki, to in ya ga dama sai ya sace sakinta. To wannan shi ne saki na sunna, an yi saki a cikin tsarki kuma ba a sadu da ita ba, da aka sai ya tabbata a saki cikakke. Wancan kuma da ya gabata na farko da aka sai ya dawo da ita ba. A rawaitu cewa an tambayi Abdullahi ɗan Umar cewa wannan sakin na farko ba an lissafa maka shi a matsayin shi ma sakin ya tabbata ko ba a lissafa ba, ya ce eh an lissafa shi a matsayin saki. Daga wannan shi ne ma'anar fatalliquhunna li'iddatihinna, in za a yi saki da umarnin da Allah ya bayar na al'umma gaba ɗaya a nan, cewa ya zama an yi sakin ba a cikin al'ada ba, sannan kuma an yi sakin ba tare da an riga an sadu da wannan matar da aka saki ba, sai ya zama shi ne fatalliquhunna li'iddatihinna. Sai Allah ya ce wa ahsu al'idda, ku kiyaye iddar, ku ƙididdige ta, ku lissafa ta. Kada ya zama ana yi da sakaci kawai, an san dai an yi saki yaushe ne za a fara, yaushe ne zai ƙare, ba a sani ba. Allah ya ce wa ahsu al'idda, ku kiyaye iddar, ku riƙe ta. Ba sai lokaci ya yi ba a zo ai ta musu ana rigima, ana cewa idda ta ƙare, wannan yana cewa ba ta ƙare ba, wannan yana cewa ta ƙare. Allah ya ce tun daga lokacin da aka yi sakin wa ahsu al'idda, ku kiyaye iddar, ku riƙe ta, ku ƙididdige lokacinta. A nan da suwa ake magana, da aka ce wa ahsu al'idda, wa aka ɗora ma alhakin kiyaye iddar da riƙewa? Shin matan ne ake nufi, koko mazajen da suka yi saki, koko al'umma gaba ɗaya ake ma umarni da kiyaye iddar su riƙe? Waɗansu malamai suka ce ana nufin su mazan da suka yi saki su kiyaye iddar su riƙe ta. Waɗansu kuma suka ce matan. Waɗansu kuma suka ce duka da mazan da matan kowa an umarce shi da ya kiyaye iddar ya riƙe ta, ya zama yana lissafa ya san lokaci, ba sai wata matsala ta faru ba sannan a zo ana rikici ana sanin sa akan iddar ta ƙare ko ba ta ƙare ba. Tun daga farko aka ba da umarnin cewa wa asul idda, da aka suka ce duka umarni ya shafi kowa da kowa. Kai da kai sakin kana a umarni yana kanka wa ahsul idda, ita da aka saki din ita ma umarni yana kanta wa ahsul idda, ko kuma al'umma da kuka san an yi sakin kuma al'amari yana kanku wa ahsul idda, ku kiyaye iddar ku riƙe. Musamman waɗanda aka sa su zama shehu a kan sakin, dole ya zama suna da kiyayewa da riƙe wannan iddar. Ba wai sai abu ya faru an zo za a yi ɗaura aure ko wani abu ya faru a rinka cewa a'a ba haka ba ne, waɗannan suna cewa kaza ne, waɗannan suna cewa kaza ne. Sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Allah Ubangijinku wurin waɗannan al'amuran da aka lissafa a cikin wannan aya. Ma'ana ku ji tsoron Allah wanda shi ne Ubangijinku ne yake gudanar da al'amarin. Idan za ku yi saki, ku yi saki a kan shari'ar Allah da dokokin Allah. Ba wai kawai idan ka yi fushi ba ka tsayawa ka duba lokacin na saki ne ko ba na saki ba ne, lokacin da shari'a ta yadda a yi saki ne ko ba shari'a ba ta yadda a yi saki a lokacin ba, kawai ka aukar da saki a ciki. Allah ya ce wattaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Allah Ubangijinku. Haka kuma wurin kiyaye iddar nan ba ku wattaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Allah Ubangijinku, kada ku tauye lokaci. Idda ba ta ƙare ba, ki ce kin gama idda, kin riga kin gama, ta ka ba damar a dawo da ke. Ko kuma idda ta ƙare ba ta ƙare ba, ka ce idda ta ƙare, saboda me? Saboda kada ka ɗauki nauyin ciyarwa da wurin zama da makamantansu. Da haka Allah ya ce kowanne a cikin ɓangarorin gaba ɗaya wattaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Allah Ubangijinku, wurin ya ya kamata ku yi sakin, sannan kuma wurin ya ya kamata ku kiyaye iddar ku tsare ta, kada ku ɗauke ta a matsayin abun wasa wanda za ku rinka yin yadda kuka ga dama a ciki. Allah ya ce ku ji tsoron Allah, ma'ana ku tsare dokokin Allah, ku yi abin da Allah ya ce, ku nisanci abin da Allah ya hana. Sai Allah ya ce rabbakum anan, shi ne Ubangijinku, yana sane da ku, yana kula da al'amuran ku yanda shi yake daukan al'amuran ku yake kula da ku to haka kuma ku kiyaye dokokin shi kada ku rinka keta iyakokin Allah Allah sai la tuqrinuhunna min buyutihinna idan sakin ya faru kun yi sakin kamar yadda Allah ya ce to la tuqrinuhunna min buyutihinna kada ku fitar da matayen daga cikin dakunan su sai tunda an sake ki sai ki kwashe kanki ki bar gidan ki fita daga ki fitar mun daga gida Allah sai la tuqrinuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga cikin dakunan su ko da kun sake su daga kai da kai sakin an hana ta ka fitar da ita daga ɗakinta domin tana nan ɗakinta ne shi yasa anan Allah ya kira shi da cewa min buyutihinna daga ɗakunan su kai ne mai gidan ɗakinka ne amma sai Allah ya mai da ɗakin zuwa gare ta saboda kada kai ta'addanci ka fitar da ita daga cikin ɗakin saboda ka sake ta Allah ya ce la tuqrinuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga cikin ɗakunan su wala yakhrujna su ma din da kansu kada su fita ta ce tunda an sake ta zaman me za ta yi bari ta fita tana da gidan iyayensu ita ma bari ta tafi gidan iyayenta ai su ma suna da gida su ma suna da ɗaki da haka daga an ce an sake ta sai ta fice ta tafi ko kuma a zo a ce a tattaro kayanta a fitar da ita zaman me take yi a gidan kamar wanda ba su da gida Allah ya ce kada a fitar da su su ma kada su fita da kansu shine wala yakhrujna kada dan an sake ki kawai ki sai bari ki kwashe kayan ki ko kuma bari ki fice ki koma gidan iyayenki wala yakhrujna kada su fita illa ay yatina bi fahishatin mubayyana sai dai idan sun zo da wata alfasha mabayyaniyar alfasha wannan su malamai suka ce abinda ake nufi da fahishatin mubayyana shine su fita din bayan Allah ya ce kada su fita shine illa ayya asina bi fahishatin mubayyana ma'ana sai dai idan sun kibo umarnin Allah sun fita din to wannan shine fahishatin mubayyana sun aikata alfasha mabayyaniyar alfasha inda Allah daga daga lokacin da aka sake ki kika fita daga gidanki kika tafi wani wuri to wannan kin zo da fahishatin mubayyana kin zo da alfasha mabayyaniyar alfasha abinda ku Allah ya kira shi da suna alfasha to wannan ba karama alfasha ba ce daga fita daga gidan miji a lokacin da aka yi saki to wannan alfasha ce da wannan ma'anar da wasu malamai suka fassara ayar da shi wadansu kuma suka ce illa an yi atina bi fahishatin mubayyana ana nufin sai idan sun zo da alfasha mabayyaniya ita ce zina sai dai idan zina suka yi to wannan za a fitar da su daga cikin ɗakunan nasu a je a yi musu hajji na zina to wannan shine dalilin da zai sa a fitar da su daga ɗakinsu ko da an sake su bana an sake ta tana zaune a ɗakinta sai ta yi zina to wannan zinar za ta sa a fitar da ita a fitar da ita daga cikin ɗakin a je a zartar mata da hajji na kisa na hukuncin zina kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar waɗansu kuma suka ce illa an yi atina bi fahishatin mubayyana ana nufin sai dai idan ta zamanto mai munana ladabi ga mutanen da suke zama tare da su domin wata tana zaune a gidan mijin wataƙila da iyayen mijin da ƴan uwan mijin da dangi saboda an sake ta da aka sai ta koma ta dinga zagi tana cin mijinci ta zagi wannan ta zagi wannan suka ce wannan shine albaza'atu fil qawl ya zama tana da miyagun maganganu da cin mutuncin mutane to wannan illa an yi atina bi fahishatin mubayyana kenan za a iya fitar da ita ta fita ta bar gidan saboda wannan alfashar da take yi ga mutanen gidan da haka ba za a iya zama da ita lafiya ba da haka sai ta zama mai mummunar ɗabi'a sai mummunan hali wannan mummunar ɗabi'ar ita ce za ta sa a fitar da ita ba wai sakinta da aka yi shine zai sa a fitar da ita ba saki bai sa a fitar da ita daga ɗaki sai dai idan ta fita wannan fitar da ta yi da kanta wannan alfasha ne ko kuma idan zina ta yi a fitar da ita don azabtar mata da hukuncin zina ko kuma idan mai mummunar ɗabi'a sai mummunan hali tana cin mutuncin mutane a fitar da ita daga wannan ɗaki amma idan ba haka ba to za ta zauna a cikin ɗakin ta shine la tukriduhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyana kenan idda ta za ta yi a cikin ɗakin ta ne har sai lokacin da ta gama idda sannan za ta fita daga ɗakin ta idan ba haka ba kuma ta fita ta yi alfasha haka kuma idan haka shi wanda ya sake ta ya fitar da ita ya zo da fahishatin mubayyana shi ma ya yi alfasha daga ba a fitar da su su ma ba sa fita da kansu haka kuma idan iyayensu ne suka fitar da su daga cikin gidajen su ma iyayen sun zo da fahishatin mubayyana sun yi alfasha daga kowanne ya saba ma Allah ya keta iyakar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai Allah ya ce wa tilka hududullah wannan fa iyakoci ne na Allah Allah ne ya sa wannan iyakar ya ce kada a tsallake daga duk wanda ya saki mata ya fitar da ita daga ɗakinta ya keta iyakar Allah haka kuma duk matar da aka sake ta ta fice daga ɗakinta ta keta iyakar Allah haka kuma duk iyayen da aka saki ƴarsu suka fitar da ita daga ɗakinta sun keta iyakokin Allah daga Allah ya ce wa tilka hududullah wayannan fa iyakokin Allah ne Allah yake sa layi da cewa kada a kuskura a tsallaka wannan iyakar sai Allah ya ce wa man yata'adda hududallah duk kuma wanda ya tsallaka iyakar Allah sawa'un wayannan abubuwan da aka faɗa na kin yin saki akan sunna ko kuma yin saki da fitar da matar daga ɗakinta ko kuma ta fita da kanta duka wannan duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah faqad zalama nafsahu Allah yake to kanshi ya zalunta duk wanda ya wannan ya zalunci kanshi wanda ko ya zalunci kanshi ya jira hukuncin shi a wurin Allah subhanahu wataala bana jira haduwar shi da Allah subhanahu wataala ya ga irin sakamakon da Allah zai yi ma wanda ya zalunci kanshi da aka ce abin da kai daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa musibar kanka za ta dawo da aka Allah ya ce faqad zalama nafsahu duk wanda yayi kanshi ya zalunta da aka babu wanda zai yi wani abu daga cikin waɗannan fate sai ya dawo yana nadama daga baya fate sai ya dawo yana bakin cikin yana dana sanin ina ma da bai yi ba shi yasa Allah ya ce duk wanda yayi kanshi ya zalunta kinan zai fara ganin sakamakon zaluntar kanshi tun a duniya kafin kuma ya haɗu da Allah subhanahu wataala daga hukuncin keta iyakokin Allah da tsallake iyakar da Allah ya sa Allah ya ce la tadri ba ku sani ba bayan an yi sakin sakin ya riga ya afku tsakanin ku kuna zaune kana zaune a ɗakin ta kana zaune a gidanka ba ku sani ba la Allah yuhdithu ba'da zalika amra wataƙila Allah ya samar ya haifar da wani al'amari bayan sakin ya faru Allah ya sulhunta tsakaninku a zo a dawo da auren a cigaba da zaman aure bayan sakin ya faru shine la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra ba ku sani ba la Allah ya haifar da wani al'amari a bayan wannan sakin da aka yi ana zaune a wuri daya kwanaki kaɗan fushin ya kau laifin ya gushe sai a zo a sulhunta tsakani shikenan a ce an mayar da auren an gama kenan amma idan an riga an fita an tafi kowa na wurin shi daban ta yaushe za a iya samun sulhun ta tsakani ta yaushe za a iya samun daidaitawa alhalin Allah kullum ne so yake yi ba ma'aurata su daidaita tsakaninsu shi kuma shaitan kullum so yake ya raba tsakanin ma'aurata wa yata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi shine aikin shaitanu da masu sihiri Allah kuma so yake kullun ya zama an samu daidaituwa da zaman lafiya da kyakkyawar alaka a tsakanin ma'aurata. Kaga Allah ya ce ba ku sani ba wataƙila bayan wannan rikicin da ya faru da wannan sakin da ya afku Allah ya samar da wani al'amari ya zama kun sulhunta tsakaninku kun daidaita al'amarin da yake tsakaninku. Wannan yake nuna kenan ayar duka tana magana ne akan saki wanda yake rajja shi. Saki wanda za a iya yin kome a cikin shi ba ana maganar saki wanda babu kome a cikin shi ba domin shi wannan sakin wanda babu kome a cikin shi babu la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra ba wani al'amari da zai faru kuma bayan nan domin babu aure a tsakani an gama igiyar auren gaba ɗaya kenan aure ba zai dawo ba sai idan ta sake yin wani aure sannan sun rabu da wannan mijin sannan ne za a iya yin wani al'amari bayan nan amma in ba haka ba babu wani al'amari da zai iya sake dawowa kenan ana magana ne akan waɗanda suka yi saki-saki na sunna saki wanda aka faɗi yadda yake kuma ya zama saki ne guda ɗaya aka yi aka sake dawowa sannan in ta kama an sake yin wani sakin kuma ya zama saki ne na biyu wanda shi ma za a iya dawowa a ciki har aka yi mataki na ƙarshe wanda babu komai a cikin shi da aka ayar tana nuni akan cewa lallai zaman a gidan wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa Allah ya haifar da wani alkhairi daga baya bayan an samu wannan sabanin da rashin jituwa a tsakanin miji da mata
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
نعم الله مدعوك تلكية فإذا بلغنا أجلهن إذا انتك تك ونن أجل الناس معنى تك تك ونن لوكة إجر كاسو bayan an yi sakin kenan yanzu za an bayan an yi magana akan yadda ya kamata a yi sakin da kuma hukuncen da suke da alaka da sakin sai aka koma magana akan iddar Allah ya ce fa idza balaghna ajrahunna ma'ana idan kuka sake su din kuma suka kai cikar lokacin iddar su ya kai fa amsikuhunna bima'ruf shi ma anan balaghna ajrahunna ma'anar shi qarabna bulughi ajalihi suka kusa kaiwa ajalin iddar su domin idan iddar ta riga ta cika shikenan an gama babu komai babu damar a ce an dawo da ita kenan sai ya zama anan fa idza balagna ajalahunna fa idza qarabna kenan idan suka kusa cika iddar su ta kusa karewa menene iddar ta su da aka faɗa anan iddar wadda aka saki wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wanda aka sake su mata za su jira su yi idda tsawon thalathata quru quru din nan wadansu malamai suka ce tsarki uku wadansu kuma suka ce jini uku ake nufi da haka abinda ake nufi dai za su yi idda in ma dai tsarki guda uku iddar ta kare kenan ko kuma jini guda uku iddar ta kare wannan shine iddar da Allah madaukakin sarki ya bayar a Qur'ani na mata waɗanda aka sake su waɗanda suke idda shi yasa a gaba waɗanda suke yin al'ada kenan shi yasa a gaba Allah zai yi magana akan waɗanda ba sa al'ada su kuma ya iddar su za ta kasance wallahi ya isna minal mahid da haka anan ana magana akan mata waɗanda suke an sake su kuma suna za su yi idda iddan nan idan an kusa kaiwa zuwa ga ƙarshen iddan sai ake magana da mazajen waɗanda suka sake su Allah ya ce fa amsikuhunna bima'ruf to ku riƙe su da kyautatawa ana ta kusan gama idda kuma kana so ka dawo da ita to sai ka rike ta amma bi ma'ruf da kyautatawa da ihsani ka ce ka dawo da ita shi ke nan al'amari ya riga ya wuce domin shi dawowa bai buƙatar izinin matar ko yardan matar. Idan ya ce ya dawo da ita ta riga ta dawo kenan, sawabin ta yadda ko ba ta yadda ba, sawabin waliyarta sun yadda ko ba su yadda ba, dama matar shi ce a cikin iddar shi take. Daga daga ya ce ya dawo da ita shi ce nan aure ya sake dawowa. Daga sai Allah ya ce idan suka kusa kaiwa ƙare iddarsu, fa amsikuhunna bima'ruf, to ku riƙe su da kyautatawa idan kuna so ku zauna da su kenan. Aw fariquhunna bima'ruf, ko kuma ku rabu da su da kyautatawa, ba'ana ku tale su iddar ta ƙare shi kenan an rabu. Ɗayan biyu kenan, dole ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ya faru. Ko dai ya dawo da ita ya riƙe ta, ko kuma ya haƙura ta gama iddar shi kenan ya haƙura da ita. Idan ta gama idda ya haƙura da ita, sai ya koma cikin manema kenan, in yana so ya dawo da ita bayan ta riga ta gama idda. Yanzu kofa ta buɗe, kowa zai iya zuwa ya nemi aurenta, shi ma ɗin ɗaya daga cikin manema ne. Idan ya ci nasara shi kenan, idan kuma ta canza wani shi kenan, saboda ta riga ta gama idda. Amma kafin ta gama idda, to wannan shi ne fa amsikuhunna bima'ruf, kuna iya riƙe su, daga ku riƙe su da kyautatawa. Kada ya zama don kun yi ka sake ta, kuma kana so ka dawo da ita ka riƙe ta, ya zama kullum kana faɗa mata maganganu, kana mata cin mutunci. Ai da na sake ki sai da kika ka gayyara, sai da kika kaza, ai gashi nan kin ɗauki kaza, ai kin gani kin ga amfanin zaman kin ga kaza, ka riƙe mata maganganu waɗanda suke na rashin kyautawa. Wannan baya cikin fa amsikuhunna bima'ruf, dan Allah ya ce in za ku riƙe su da kyautatawa, da ma'aruf, da ihsani, ya zama akwai mutuntawa, akwai girmamawa, akwai sanin haƙƙinsu da mutuncinsu. Haka kuma idan ba ku da ra'ayin ku dawo da su ɗin, aw fariquhunna, ko kuma ku rabu da su, shi ma ɗin ya zama bi ma'aruf, shi ma da kyautatawa. In ya kama ku ba su abin da za su ɗan riƙe su gudanar da rayuwarsu da shi bayan rabuwa, ku yi musu maganganu na alkhairi, ku yi musu maganganu na kyautatawa da insani, a rabu a cikin kwanciyar hankali, a rabu a cikin mutunci. Shi ne aw fariquhunna bi ma'ruf, ya zama an rabu ɗin, amma rabuwar akwai mutunci a ciki, akwai sanin ya kamata a ciki, ba rabuwar da idan an yi cin mutunci da rashin mutunci zai biyo bayan irin wannan rabuwar ba. Daga a nan Allah Maɗaukakin Sarki ya fuskantar da waɗanda suka yi sakin da cewa su ɗauki ɗayan abubuwa guda biyu, ko dai dawo da matan, ko kuma rabuwa da matan. Sannan da dawowan da rabuwan, kowanne Allah ya ce a yi bil ma'ruf, a yi da kyautatawa da kuma mutuntawa, babu wanda za a yi da cin mutunci a cikin guda biyu. Sai Allah ya ce wa ashhidu zawai adlin minkum, ku sa shaida na mutane guda biyu adilai daga cikinku. Waɗansu malamai suka ce minkum ana nufin min al-ahrar, daga cikin ƴaƴa ba bayi ba, a samu adilai guda biyu ƴaƴa waɗanda ba bayi ba su zama shaida. Waɗansu kuma suka ce a'a, minkum ana nufin min al-muslimina, a samu shaidu guda biyu adilai daga cikin musulmi su yi shaida a kai. A nan wata shaida ake nufi? Ana nufin shaida ɗin a kan amsikuhunna, wurin kome ɗin, ko ku shaida a wurin sakin, ko ku shaida a duka? Waɗansu malamai suka ce duka ake nufi. Ana nufin idan kun yi sakin ku sa shaidu, ku sa shaidu zawai adilin minku, a samu mutum biyu adilai su sani cewa wane ya saki matar shi wance lokaci kaza. Haka kuma idan zai dawo da ita ya samu shaidu adilai guda biyu su yi shaida cewa matar shi wance da ya saki yau ya dawo da ita, shi ne ma'anar wa ashhidu zawai adilin minku. Waɗansu kuma suka ce shaida a wurin sakin ba wajibi ba ne, amma shaida a wurin kome ɗin shi ne wajibi. Da aka an so ya yi shaida a wurin sakin, amma a wurin komai, to an so ya yi shaida a kan cewa ya mayar da ita, domin zai iya yiwuwa a wani lokaci ya zo ta ce ya sace ta, ya ce ai ya mai da ita, ta ce bai mai da ita ba, babu shaida, ita kuma yanzu ta riga ta gama iddarta. Daga idan ba ka da shaidar a kan cewa ka dawo da ita, to zai zama akwai matsala kenan. Daga Allah ya ce idan za ku yi shaida, mafi karanci da wai adalin ɗinku, mutane biyu adalai daga cikinku su zama sun yi muku shaida, a tasakin haka kuma kome ɗin ya zama kuna da shaidar da za ku tabbatar a kan haka. Sai Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah, kuma ku tsayar da shaidar dan Allah, ku shaidin da aka sa ku a matsayin shaida, ku yi shaida dan Allah, kada ku yi shaida dan amfanin shi wanda ya sa ku shaidar, ko kuma dan ku cutar da wanda za a yi shaidar a kanta. Ya zama dan Allah za ku yi shaida kamar yadda Allah ya umarni, ko nu qawwamina bil qisti shuhada, nu qawwamina lillahi shuhada bil qisti, ya zama kuna tsayuwa da shaida dan Allah kawai, ba dan wani abu na duniya ba, ba dan neman faranta ran wani ba, ko kuma dan neman bata ma wani rai. Idan an sa ku yi shaida, ku yi shaida da adalci, kuma ku faɗi gaskiyar abin da ya faru idan an nemi ku faɗi gaskiya dangane da wannan shaida. Daga shaidar da aka sa ka, kada ka ɗauke ta a wani a matsayin wani abu mai sauƙi, wani abu wanda kawai za ka iya haɗa baki da wani ka ce ya yi shaida ya yi kaza, ko ya dawo da ita kana shaida, ko ya sake ta kana shaida. A'a, kada ka ɗauki al'amarin da sauƙi. Allah ya ce ku yi shaidar lillah, ku yi dan Allah, kuma ku sani Allah yana kallon ku, yana kuma sane da abin da kuke aikatawa. Sai Allah ya ce wa man yattaqillah, duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin al'amuran shi, tawa'un al'amarin saki ne, ya ji tsoron Allah ya yi sakin li'iddatihinna, nam zalikum yu'adhu bih. Allah ya ce wannan abubuwan da aka faɗa shi ne abin da ake muku wa'azi da shi, wa'azi ne daga wurin Allah, gargaɗi ne Allah yake yi, kada ku yi sakaci da waɗannan al'amura, ku ɗauke su kaman al'amura na al'ada. Mun ɗauki al'amarin saki da komai da al'amarin iyali a matsayin al'amari na al'ada kawai, muna yin yadda muka so, yadda muka ga dama. Allah ya ce wannan wa'azi ne ake muku, gargaɗi ne ake muku. Wannan kuma wa'azin ya shafi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda ya kasance yayi imani da Allah, yayi imani da ranar alkiyama, ya yarda akwai hisabi a gaban Allah, to wannan wa'azi ne gare shi. Wanda ko bai imani da Allah ba, bai imani da tsayuwa a gaban Allah ranar alkiyama ba, wannan wa'azin ba zai dame shi ba, zai ci gaba da yin abin da ya ga dama, yayi sake shi san da ya ga dama, ya yi komai yadda ya ga dama, in ya ga dama ya sa shaida, in ya ga dama babu shaida, duk abin da ya ga dama ya yi. Amma wannan wa'azin Allah ya ce ana yin shi ne ga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ga wanda ya yi imani da Allah, kuma ya yi imani da ranar alkiyama. Wa man yattaqillah, duk wanda ya ji tsoron Allah, ya tsara waɗannan hukuncen, ya yi yadda Allah ya ce a yi, ya kuma nisanci abin da Allah ya ce kada a yi, yadda Allah makarajan, Allah zai ba shi mafita a cikin al'amuran shi. Ba za ka taɓa ganin mutum da ya bi dokokin Allah a wurin saki ba, ya koma daga baya ya shiga wani hali, yana ta bije-bije, yana bin malamai, yana neman fatawa mai dama-dama, mai sauƙi-sauƙi, ya zai iya gyara al'amuran shi. In ka ga mutum a wannan halin, to bai ji tsoron Allah a lokacin da zai yi al'amarin ba. Amma duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah ya ce ya ji Allahu makarajan, Allah zai ba shi mafita a al'amuran shi. In ma canjin matan ne, Allah zai canza mai wanda ta fi wannan alkhairi. Idan dawowar matan ne, Allah zai sauƙaƙa mai al'amura cikin hukuncin Allah ba tare da saƙon Allah ba, ya gyara al'amarin shi, al'amarin shi ya dawo. Da haka duk wanda ka ga ya shiga matsala, ya shiga halin ƙaƙa-ƙayi, to bai ji tsoron Allah ba. Shi yasa aka zo wurin Abdullahi ibn Abbas cewa ga wani mutum yana tambaya cewa ya ce ma matan shi ya sake ta saki dubu, ya ce to mun ɗaura ma uku, sauran kuma zunubi a kanka a wurin Allah, da haka ba ka ji tsoron Allah ba, Allah kuma ba zai taba baka mafita al'amarin ka ba, kaga saki ya riga ya tabbata, matarka ta riga ta sauko, baka da kuma yadda zaka yi da al'amarin. Kaga wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita. Kaga sai mun ji tsoron Allah, mun kiyaye dokokin Allah, mun yadda cewa al'amarin aure ba al'amari bane na al'ada, al'amari ne na shari'a na dokokin Allah, wanda Allah yake aiko mala'ika Jibril daga saman al'arshi ya kawo waɗannan dokokin zuwa ga manzon Allah, manzon Allah kuma ya isar zuwa ga al'umma. Daga ba al'amari bane mai sauki mai wasa. Daga in ka take waɗannan dokokin na Allah, to kai ma sai ka ga abin da ba ka so a rayuwa, sai ka shiga halin kakanika yi a al'amarinka. Daga duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai ba shi mafita. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah zai azurta shi ta inda baya zato. Daga duk wanda ya haƙuri da bin dokokin Allah, to ya jira hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki zai buɗa mai ta inda baya zato. Daga arzikin Allah yana zuwa ta inda bawa yake zato da ta inda baya zato. To amma idan mutum ya yi taqwa, Allah zai kawo mai arziki na halal ta inda baya zato. Domin a nan an ce wa yarzuqu min haythu la yahtasib, Allah zai azurta shi ta inda baya zato. Arzikin Allah ya gama kowa, da wanda yake mai taqwa da wanda ba mai taqwa ba, wa yake azurta shi? Allah ne yake azurta shi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, ba wata dabba da take rayuwa a bayan ƙasa ba sai arzikinta a hannun Allah yake. Daga Allah shi ne yake azurta kowa. Amma anan an keɓanta wanda ya yi taqwa ne, da cewa Allah zai azurta shi arziki na halal, tsarkakaccen arziki, kuma ya gamsar da shi da abin da ya azurta shi da shi. Wancan kuma ko da Allah zai azurta shi arzikin daga Allah ne, amma kuma yana da uquba a kan wannan arzikin saboda ya bi sababi wanda yake ba na halal a wurin Allah ba. Daga Allah zai azurta mai taqwa ta inda bai taɓa tsammani ba, ta inda baya zato. Daga Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah, duk wanda ya dogara ga Allah, ya tawakkali ga Allah, ya yadda ba mai bayarwa ba mai hanawa sai Allah, ya yadda dukkan al'amura suna gudanawa ne da ƙaddarawa Allah, daga ya miƙa al'amarin shi zuwa ga Allah, zuciyar shi bata ta'allaka da kowa ba sai ga Allah, shine wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, to Allah ya ishe shi, ba ta buƙatar kowa, indai kana da Allah shine ma'anar wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Kamar yadda Allah yake ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin, ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka kuma ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai. Daga in ka riƙa Allah ba ka buƙatar kowa, Allah ya ishe ku. Daga duk wanda yake da tawakkali, to Allah shi ne zai isar mai a dukkan al'amuran shi. Inna Allah baligu amrihi, lallai Allah maɗaukakin sarki mai zartar da al'amarin shi ne. Allah shi kaɗai shi ne wanda duk al'amarin shi sai ya zarto. Duk wanda ba Allah ba, duk yanda ya kai ga san abu zai iya yiwuwa wani abin ya zo kuma ya gagare shi ba zai zartu ba. Amma Allah shi kaɗai shi ne baligu amri, shi ne wanda al'amarin shi gaba ɗaya sai ya zartu. Daga in ka riƙe Allah, to Allah zai zartar da al'amuran shi a kanka yadda ya ga dama, yadda ya so, babu wanda ya isa ya hana abin da Allah maɗaukakin sarki ya nufe ka da shi, kamar yadda babu wanda ya isa ya kare abinda Allah ya so ya jarrabe ka da shi. Inna Allah baligu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara, Allah ya sanya ma kowane abu gwargwado, duk wani abu Allah ya tsara shi, ya sa mai iyaka, ya sa mai gwargwado. Daga ka bi tsarin Allah kadai shi ne zaman lafiyarka a duniya, ka bi iyakar abinda Allah ya sa a yi gwargwado kaza, ka yi yadda Allah ya ce, shi ne kuɓutarka a wurin Allah. Wannan shi ne taqwa ɗin. Daga Allah ya ƙaddara komai, ya sa ma komai iyaka. Daga ba abinda ya rage ga ɗan adam sai ya bi abinda Allah ya tsara, domin ya zama cikin masu taqwa, wadanda Allah zai ba su mafita a cikin al'amuran su gabaki daya. Daga cikin manyan al'amuran akwai al'amarin rayuwar aure da mutum zai bi dokokin Allah a ciki, shi kuma Allah ya bashi mafita a cikin al'amarin rayuwar. Haka kuma dukkan al'amuran bawa gaba daya na rayuwa, sau wanda yake da alaka da abin da aka ambata a nan a wannan surar ko kuma sauran al'amura na rayuwar shi, idan ya bi tsarin Allah to Allah zai bashi mafita. Shine a dunkula ma'anar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Daga al'amarin Allah ba wanda yake sai canza al'amarin Allah ko kuma ya gyara hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk inda hukuncin Allah yake to anan ne alkhairi yake, anan ne jin daɗin duniya da lahira yake. Muna fata Allah madaukakin sarki ya azurta mu da bin dokokin shi, ya kare mu daga saba ma hukuncin Allah. Muna sane ko a cikin ganganci, Allah ya tsare mu ya kare mu ya ba mu ikon aiki da dokokin Allah kamar yadda Allah yake so ya yarda, ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafitanta. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.